sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Da fata an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makili. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kungiyar kasuwanci ta duniya lamba cewa kada wato ta daina kallon kasar China da wasu kasashe a matsayin kasashe masu tasowa, saboda wannan sunan da yana sanya ana musu sassauci a harkokin kasuwanci a duniya. A wani rubutaccen jawabinsa na jiya Juma'a, Trump ya umarci wakilin Amurka a harkokin kasuwanci Robert Lighthizer da ya amfani da duk wata dama da yake da ita ya sa kungiyar kasuwancin duniyar ta daina kiran kasashe masu karfin tattalin arziki a matsayin masu tasowa. Ya ce kungiyar tana amfani da wasu lakabi da aka daina yayinsu na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa, lamarin da ke sa mambobin kungiyar wasunsu ana musu sassauci da bai kamata a yi musu ba. Trump ya faɗa cewa idan bukatar da Amurka ta gabatar bai tasiri ba har bayan kwanaki 90, to Amurka za ta daina daukar waɗannan kasashen a matsayin masu tasowa. Jawabin nashi ya ce kasashe guda 7 a cikin kasashe 10 mafi karfin tattalin arziki a duniya, ciki har da China, kungiyar kasuwanci ta duniyan tana daukan su a matsayin kasashe masu tasowa, wani matsayi da ke sa gwamnatocin kasashen suna kare masana'antunsu na cikin gida da kuma samun tallafi har ma a basu lokaci mai tsawo domin su aiwatar da wasu shirye-shiryen kasuwanci na duniya. Ministan harkokin wajen kasar Hungary ya bayyana rashin amincewarsa ga irin yadda ake wulakanta 'yan kabilar kasar Hungary da ke zaune a makwabciyar Ukraine, yayin da kuma yake kare manufar gwamnatinsa na kare haƙoƙin tsirarun ƙabilun Hungary da ke zaune wanda ake musguna musu. A wata tattaunawa da sashen Rasha na muryar Amurka a birnin New York, babban dan diplomasiyan Budapest kuma ministan kasuwancin Hungary Peter Sigirato ya koka akan abubuwa da ake yi wa 'yan ƙabilar Hungary 150,000 da ke zaune akan iyakar lardin Transcarpathia na ƙasar Ukraine, inda a cikin wannan lokaci aka tilasta dokar koyar da harshen Ukraine a makarantun jama'a. Dokar ta Ukraine ta watan Afrilun shekarar 2019 ta aiwatar da manufar tsohon shugaban ƙasar Petro Poroshenko cewa duk wani ɗan ƙasa ya koyi harshen ƙasar, kuma wajibi ne a yi amfani da harshen ƙasar a ma'aikatun gwamnati da na sojoji da likitoci da malumma yayin da suke gudanar da ayyukansu. Kasashen Hungary da Rasha duk sun yi Allah wadai da wannan dokan cewa zai raba kawunan jama'a a siyasance, kuma wato wannan dokar za ta yanke ko kuma za ta take 'yancin tsirarun ƙabilun Hungary ɗin da ke zaune a Ukraine. Har yau akan batun bakin haurin shugaban Amurka Donald Trump ya ce Guatemala ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar da Amurka cewa za ta dakatar da 'yan ƙasar da ke tsakiyar wato nahiyar kudancin Amurka da ke neman mafaka a nan Amurka. Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yarjejeniyar ta tadadi cewa bakin haure da ke ratsawa ta Guatemala zuwa Amurka domin neman mafaka yanzu za Guatemala ce za ta ba su mafaka a maimakon su ƙaraso akan iyakar Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na Oval a jiya Juma'a cewa wannan babbar rana ce, kana ya ce kasashen guda biyu sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan wannan yarjejeniyar. Wannan wata muhimmiyar yarjejeniya ce da za ta kawo ƙarshen kwararen 'yan ƙasar kudancin Amurka, za ta kuma kawo ƙarshen ayyukan masu fasakori. A farkon wannan mako shugaban ya yi barazanar dora haraji akan kayayyakin Guatemala idan ta ki amincewa da wannan yarjejeniyar bakin haure da Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 1,000 ne a jiya Juma'a suka sanya bakakken riguna a cikin masu zanga-zangar lumana na masu ra'ayin kafa demokaradiyya a Hong Kong, wanda suka yi zaman dirshi a filin saukan jiragen saman kasa da kasan kasar, suna gaisawa da bakin haure da baki da suke shigowa kasar, suna kuma rike da alamomin gargadi a cikin harsunan China da Ingilishi da kuma Jamus.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka da asuba, da fatar an tashi lafiya.
To alheri, barka.
Ya zafi.
Barka. Zafi kam akwai.
Ya zafi a wannan.
Haka akalla kusan 6 suka mutu a Amurka.
Kai. Bada an yi zafi.
Na an yi zafi kam.
Sai godiya.
Dan adam mai wuyan gada halin an yi rana a ce an yi rana, an yi sanyi a ce an yi sanyi.
Jiya na muna fama da rana, mun rasa inda za mu saka mu.
Yau kuma an yi ruwa, ana mitan cewa ruwa yayi yawa.
To godiya ga Allah, muna cikin masu rai.
Amin amin, sai yanayi ya canja lokacin snow din nan, sai ki mamanta ya ma zafi yake, ya ake rana.
Ai shine ba shine muke cewa bakin Najeriya kamar yadda muke faɗa makon da ya wuce, suke cewa ashe ana zafi a garin nan, kace in suka tashi zafi a nan kamar ba sa sanyi kwata-kwata.
Haka
fara sanyin kuma.
Shi yasa ai kullum in ce wanda bai taɓa zuwa Amurka ba, kai ya zo irin lokacin nan sama. Da ka zo ba ka gane bambancin da nan da Najeriya, kuma ka zo lokacin sanyi.
Haka ne, nan dai musamman dai mu ɓangaren mu nan da muke, tunda ake kowane yanayi ana yi a ta nan.
Haka yake.
To Allah ya ba mu lafiya.
To amin. Ya wajen su Samira, ana nan ana ta shan shagali kwana biyu baki a ofis, kin ce an ɗauka hutu musamman dan a kula da injikoki.
Kai, na motsa jiki.
Gaskiya kam.
Na motsa jiki.
Hakin dan fada fa. An sha hidima.
Jin dina ke na wannan watan.
Sarki to sanda da kokari ya mai da gode.
Abun. To bari mu bude babin da gaishe kamar yadda muka saba, mun samu wannan gaisuwar fata alheri da taya murna daga wakilinmu Babangida Jibrin. Yace muna taya iyalan sarkin Fulanin Shagamu Alhaji Salisu Garba Bashan Kai. To Allah ya sa na faɗa wannan suna daidai, Bashan Kai. Farin cikin ɗaurin auren ƴaƴansu Fadila Kabir ɗan mulki da angonta Usman Abba ɗan Wanzamai da Aisha Kabir ɗan mulki da angonta Abdul Karim Mai Wada ɗan Kofa, wato ƴaƴa biyu zai aurar kenan.
Haka.
Wanda za a yi yau Asabar da karfe 10:11 na safe a gidan Alhaji Mamman Illu Mukudawa Katsina. Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun wakilin mu, amma aka ce sanarwa daga hannun Alhaji Salisu Garba Bashan Kai, sarkin Fulanin Shagamu.
To Allah ya sa a yi asa'a kuma ya ba su zaman lafiya.
Muna kuma ƙara ta amaryanmu ba hawa Umar ba yanzu.
Gaskiya kam. Mrs. Kamal za a ce.
Ba za a ce hawa Umar ba, to hawa Umar Kamal.
Muna haka ne ka muna masoran su Madina Dauda da su Aisha Ma'azuma duka bangajiya sun je sun sha biki duk sun wakilce mu.
Tabadalla.
To wannan wasiƙa shi ma dai din na murnar aure ne inda aka ce muna taya Dr. Bulama Maligu biyo murnar auren ƴaƴansa guda biyar.
Lallaikam.
Wanda ake yi a yau safiyar Asabar din nan da karfe 9 na safe a gidansa dake garin Maiduguri.
To Allah ya sa an yi a dace.
Wai shine kan wannan zai sai gado-gado har guda biyar kujeru biyar
komai
dozin.
Na ji aka ce a jamhuriyar Niger in kana da ƴa mace ba karamin aiki bane. Saboda al'adar da ake ko tun da ce ba daina ba ko kuma sabuwa ce tunda kin san komai zamani inda ana faranti ne yanzu za a yi tangaran kuma yana ƙara tsada. To albarka ce Allah ya sa an yi a dace Allah kuma ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
To amin sama.
Muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri da ban girma ga sarkin Namaram Alhaji Isa Shehu da iyalansa da fatar an waye gari lafiya. Buki iri-iri ko?
Bala sashen Hausa
mun taka rawar gani. Muna gaisuwa ta musamman.
Gaskiya
kan. Muna miƙa gaisuwa ta musamman da kuma taya murna ga tsohon shugaban sashen Hausa Sunday Dare wanda yake cikin jerin waɗanda aka sa ba da sunansa aka kuma tantance su a matsayin waɗanda za a ba su mukamman ministoci a Najeriya.
Haka yake.
Muna jinjina masu kwarai da gaske domin duk ku ba ku yi aiki da shi ba Daula.
Haka ne kam. Amma duk baki mun samu labarin shi.
Duk baki iyakacin wanda ya aiki da shi yana yaba halayen kirki nashi da dattako. Ake cewa matashi mai halin dattako.
Allah sarki.
To muna mishi fata alheri. Waɗanda suka san shi suna cewa wannan bai zo musu da mamaki ba.
Haka ne
kam. Allah ya sa gama da jama'a lafiya. Allah ya sa kuma mu ga canji.
Haka ne kam.
Canji na zahiri domin
bana kin san mutane ana ta korafi mu mata ya kamata a bamu dama. To na ga dai wannan an dan samu kaman yukurin nan dai naga an dan samu ci gaba tunda a cikin jerin sunayen nan an samu mata guda bakwai. Ya kike ganin ki wannan?
Akwai sai dai waɗansu kin san aka ce daidai mutum ɗan tara ne. Waɗansu suna korafin ni dai ban ji korafin ba a ba mata sosai ba duk da yake dai su mata abinda suke magana cewa kashi 30 cikin 100 wato in aka bada mutane 40 suna so su ga kashi 30 cikin 100 na mutane 40 ya zama yawan matan da za a ba. To sai dai ni korafin da na gani ma shine matasa. Suna magana cewa an ce za a dama da matasa sai dai jerin ministocin akwai tsofaffin mu da yawa a ciki.
Tsofaffi a korafin da matasa suke da ke da. Wanda kuma karanta a cikin su kaman dan shi mai shekaru 52 ne zuwa 3 haka.
To
kin ga duk da baka sa bugai ina ji 35 din nan an jera su da 40
din sun dan sune ƴan matasa cikin jerin ministocin da su ƴan shekara 50 da din sune ƴan matasa ciki.
Haka ne kam.
To muna dai musu fatan alheri duka.
To Allah
da kuma fatan da kuma fatan kamar yadda muke cewa ana batun canji za mu ga canji na zahiri. Shi talaka abin da yake batu shine canji din nan aka ce ana biki
a gidan mu inji kare ce gani
a ƙasa.
Ya ga an wawwatsa kasusuwa.
Yawa a ga ingancin rayuwa din nan kayayyakin masarufi sun sauko.
Yawa to da su man fetur ma an sauko ne.
To su ne talaka yake so ya gani to muna kuma fata a wancan karo ana batun cewa a wannan karo suna ana so a gan kwararru. Sai dai akwai wani kuma abin da jama'a suke magana akai Daula tantancewa din da anan ki Amerika kin san dai aka bada jerin aka bada sunan mutum da shugaban kasa ya zaba wani mukami zai je majalisa ta tantance shi tantancewan nan fa kai wani lokaci ma ana hana mutanen
ana hana amma Najeriya ba ki taba ganin
a to ai sai muka ji kuma ma waɗansu ma sai a ce wai sai ka rinsu na kawai ka fita
mutane 10 a ciki waɗanda aka tantance a
aka ce ka rinsu
na farko aka ce su rinsu na kawai
su tafi
ba a tambaye su komai ba
kin ga tun
nan ma
an fara
ya kamata a ce inda aka tambaye kowa duk tambaya ya kamata a ce kowa a tambaye shi,
to ana so a ga
wannan wani aiki
wanda zaka
yi me mutum yake da shi,
wannan ya fahimci aikin,
ya fahimci ma aikin zai iya kamar da yanda ake debate din nan muhawaran nan. To Allah dai ya
to Allah ta
tafi ga canjin nan.
Yawwa, to bari mu koma wasiƙun nan. Kamar yadda muka faɗa, yau za mu faro da waɗannan wasiƙu da suka tattaki
na musamman.
Bari mu fara da wannan, kin san abin da yasa wannan wasiƙa dai yake dai babu kwanan wata. To masu rubuta wasiƙa, mu abin da aka koya mana lokacin da muke makaranta, abu na dake ɗaya daga cikin abubuwan da ke da muhimmanci a rubuta wasiƙa shine rubuta kwanan wata.
Kwanan wata haka ne,
kusan sai ka ce to wannan dai wasiƙa ta fito ga addresses sosai, sai dai babu kwanan wata. Abin da yasa na so da na ga kwanan watan rubuta wannan wasiƙa shine abin da wasiƙar ta kunsa. Dan shi mai wannan wasiƙa yana magana ne, yana batun bari zan karanta. Zaki ji dalilin da yasa nake ganin wasiƙar nan ta shekara ne, shekara biyar ne kafin ta iso ko kuma ya ne. Yace zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa muryar Amurka birnin Washington DC, bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, wato assalamu alaikum. Bayan haka, ina fata kuna lafiya kamar yadda nike lafiya, amin. Ana cewa siyasar Najeriya wanda ke kan mulki ba a iya ture shi, sai gashi Buhari ya tura Goodluck ya hau mulki. Allah ya ba mai girma shugaban kasa Buhari lafiya, kuma Najeriya ta zauna lafiya, amin. To kin je abin da yasa nike abin nan shekara biyar har ana menene next level, har an ba da suna ministoci, ana zance gada Jonathan
laye aikin dare ila banci aka ta aika mun abin nan wasiƙun wannan sababbin sunayen ministoci. Ina tashi daga banci me nace ashe Najeriya an shiga next level ila da ila banci.
To ga dai wannan kuma ya mai da mu first level,
ya mai da mu first level,
ya mai shiga next level. To sai ya ci gaba da cewa waɗannan garuruwa na arewa guda 12 tura mulkin mallaka na Ingilishi suka sanya musu suna provinces saboda girman su da kuma yawan hakimai. Su ne Katsina, na ɗaya Katsina province, na biyu Kano province, na uku Sokoto province, na hudu Maiduguri province, na biyar Ilorin province, na shida Yola province, na bakwai Jos province, na takwas Bauchi province, na tara Makoji province, na goma Jalingo province, na sha ɗaya Zaria province, na sha biyu Bida province. To ka gani yanzu cikin ikon Allah duk sun zama jihohi, amma banda Zaria province da kuma Bida province. Wato goma sun dozin da province dozin ɗaya ne. To guda goma sun zama jihohi, saura guda biyu da Zaria da Bida.
Gaskiya kam.
Saboda haka muna roƙo dan Allah, dan Annabi mai girma shugaban ƙasa, ya maida su zama jihohi. Abuja ma yace ba Abuja ma ta zama jiha headquarter ta a garki. United State of Nigeria. To yace to me wannan wasiƙa shine Abubakar Idris bakin kasuwa Daura jihar Katsina.
To dan Katsina ne,
ba Katsina da yake taya su
yake taya yanzu
sauke da yan bidda. Alhaji Abubakar Idris bakin kasuwa Daura jihar Katsina, wasiƙa ta shigo kamar yadda muka faɗa, baka sa kwanan wata ba, sabili da haka ba za mu iya tantance ko tsawon wani lokaci wannan wasiƙa ta yi kafin ta shigo ba. To mun dai same ta, mun kuma gode da rubuta wannan wasiƙa.
To haka ni ma ga wata muhimmiyar wasiƙa na a hannuna, wanda shi kam ni na mai mamaki tun
sarkin Naira
shine tunda ake aikowa ban taba ganin wanda ya kashe kuɗi sosai a
irin haka ba,
wanda ko a yanzu ba a Najeriya wannan ba karamin kuɗi bane, ba da ya ishi mutum ma ya ce fa ni ya ci abinci. Ya sa kan sarkin 500 ya sa ta Naira 100 ya sa ta Naira 100 kin gani 700 kenan. Wanda kuma ga hanyar sauki zai iya aika wata email.
To in bai da email din dai kamar yadda muka faɗa ba lalle mu muna ma jin daɗin irin waɗannan wasiƙun.
Gaskiya kam, saboda
ga Naira 100 ta iso.
Shine ga Naira 100 ta iso.
Saboda haka wannan 600 da suna iya nace in ma ya aiko da 100.
Da 100 haka ne.
Za su shigo sai aje 600.
Haka ne zai ƙara aikowa wani wata.
Yawwa. Ko ya aiko guda shida.
Ko ya aiko.
Guda bakwai kai. Guda bakwai da 700.
Ga hoto na har da passport ya
haɗa ya
aiko to wannan ya kamata mu lika shi a teburin mu gaskiya sashen Hausa inda yace filin a bari ya huce sashen Hausa na radio VOA America ina mika gaisuwa ga Aisha Babaki matar dan kaka da mai gado da Katifa da Sabo Akure Ondo State Nigeria da mai gida na dan kaka sai kuma Ismail Taylor mata kwana hudu a Kano State Nigeria to ina jin kwana hudu ne yake sanya rubuta sai wannan kuma yace ga baba ta Aisha Babaki Sabo Akure da mata ta Aisha Babaki yar mutanen Bauchi
to
haka fa to to da fatan duk sun tashi
yawa mun gode mun gode kwarai da gaske to sai kuma waɗannan gaishe-gaishe dake hannuna wannan ta fito ne daga hannun Jummailinda tace ina mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Kabomo 84 wato waɗanda suka yi makaranta a WTC Kabomo waɗanda suka sauke karatu suka kammala 1984 kenan Kabomo suna kiran kansu Kabomo 84 saboda rashin Hawwa Shehu ƴar Adua da kuma Delu Ilolo Malumfashi wadda ta rasu a Makka ina kuma gaida Uncle Enoch Shehu da iyalansa da ƴan uwansa yaya Joseph Tambaya da baba da iyalansa ina gaida Uncle Samuel Gin da ƴan uwansa da iyalansu baba wakilin wajen Bauchi Reverend Saleh Tala da iyalansa baba Reverend Ishahu Shehu da iyalansa da dukkan members na Ekwa kafin ta fawa Bauchi ina taya yaya Abdon Gin da la murna zama special senior advisor na civil servant na Bauchi jihar Bauchi da Mrs. Doris Yashi ita ma ina taya ta murna to ko ita menene ta samu to Allah ya taya su riko ita ma Mrs. Doris gaisuwa zuwa ga dukkan Malaman Sunday School na Bauchi Zone gaba daya ina kuma gaida dukkan officers na Girls Brigade na Bauchi da kuma gaisuwa ta musamman daga kakaka zuwa ga dukkan zuriyar Idrisu Galadima da kuma zuriyar Gata a Malumfashi sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mrs. Das dogayen gaisuwa ne tace Mr. and Mrs. Ayuba Laslimbo, Mrs. Alisa Inuwa Mnoma, Mr. and Mrs. David Juris, Mr. and Mrs. Simon Bala Aring, Reverend Mrs. Abdon Buba, Zulai Saidu, Fisheri Mama Dani, Talatu Mama Njien, Juma Ibrahim Mama Janet, Salmanu Dumbuling, da Mama Ruth Jiola, Mama Tasi, Farah James, gaisuwar ta'aziya ga iyalan Umma Sa'id Tudun Wada.
To ni ma ga wata takarda daga a hannuna inda ta fito daga wannan ma'abocinmu ne mai sauraron shirye-shiryenmu koda yaushe Shehu Adamu Rijau inda ya aika saƙo ya ce zuwa ga filin a bari ya huce na VOA Hausa don Allah ku isar mani da gaisuwa zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da yayana Abdulhali Hassan da ke tsohon garin Rijau da Tukur Haraka tsohon garin Rijau da injiniya Shamsuddin Abdullahi Rijau da Ali Dogon Naira Rijau da Umar Lawal Dan Fulani da Abubakar Kawu Girgir da Dauda Garba bin Affan Fatuskum da Yunusa Tanko Bani Mbaka da Ibrahim mai wankin hula a Kimba da kuma ku masu gabatar da wannan shiri wato Aunty Grace da Hajiya Daula na gode
to mun gode kwarai da gaske
mun gode Shehu da fatan kai ma kana cikin koshin lafiya
Kebalik lah, jauh lah. Saya kumpul nak bongkar jenis lagu. Kece za ki fara na ga labarai a hannunki ko kuma ni ce zan fara?
To ai gombaki ja kan muje.
Kin san da damuna ana kuda. Ko ina ana kuda. Na taba jin wani yana bada labari wani ne da Bauchi. Ya zo makaranta. Kin san akwai wani zamani can a jihar Bauchi da aka yi suka rika aiko da ma'aikatan su makaranta a Ohio. Suka yi aka yi wata yarjejeniyar ilmantarwa tsakanin jami'ar Ohio da jihar Bauchi. Har yau din nan kika je jihar Ohio za ki ga akwai waɗansu ƴan Bauchi da dama a wurin. To galibi dai a zamanin da din nan ƴan jihar Bauchi da dama sun je makaranta a jami'ar Ohio din da ake cewa University of Ohio. To sai da suka koma gida sai wani zai zo ya ce shi yana da tambaya wai ce so yana tambayar shi yace wai America akwai sauro? Tambayar ta farko kenan sai da aka zo kuma sai ce wai America da kuda? Na kuda da ce da ya tada mun da tambayar da wani baba na kafin ya zo ya ce wai baba ni abin da tambayar da nake so muku ne ce wai America akwai kasuwa? Wannan labarin kisa dai America ba rani ba damuna kowane lokacin ruwa ake. To wata yarinya tana cin abinci kenan tana cin nan dai kin san wannan burodin nan da ake sa mishi nama da su abin nan yana tasiri kwarai da gaske suke kira boga. Yawa to shikenan sai tana ci sai ta ga kuda sai ta buga hannu ta kashe shi sai ta ce wa maman ta zo ta gani ga kuda ta kashe sai maman ta a cikin kyama nan da nan ta karbi abin da yarinyar take ci ta aje ta kai ta wanke mata hannu da sabulu shikenan yarinya aka share mata hannu da tawo ta je ta kammala cin abincin ta sai maman ta zo ta ce mata wai da menene ma ta kashe kudan ne ma wai sai yarinya ta ce wai da burodin nan da ta gama
wato da burodin ne
da burodin da kaga guda ta karbe shi da an wanke mata duka dai
kila ya hanci za a wanke su kenan
wai an ja wanke mata duka dai ka ta ci cuta sai da burodin ne aka kai
ana ga shi ba ta sani ba eh shi ko wannan labarin da dan sanda ne shi a Amurka wannan dan sanda ban sani ko ban fulake ne ne zai iya ne ba aiki dan sanda a Amurka waye sani wai kawai yana tafiya yaje yana dan zagayen nan sun tafi nan nashi sai ya ga wani gida kawai sai yana dan dudduba sai ya ga ashe mata ce ta kashe mijinta ai ko dan sanda ya rude sai ya kira abin nan charges office din su sai yake cewa ai fa gashi nan fa ga wani case nan yanzu dan ya faru wata mata ta kashe mijinta saboda to ya tambaye matan ne shine take ta fada ai ya taka mata waje ne da tai irin tana goge gida din nan kai miji sai ka bi ta inda aka goge din nan
bai riga ya bushe ba ya baido da datike
ya baido da datike nan shine sai dan sandan yace ai gashi fa ga wannan case din yanzu fa ya faru mace ta kashe mijinta aka ce akan ne ma laifin wai saboda ya taka mata inda ta goge
ta hazuka
ta
fishi
shine sai
ta make shi ta gomje
shine sai su charges office suka ce to ka kama ta an kulle ta ka kama ta kuwa ka sa mata an kwasi yace a to ai har yanzu wajen ba
shi ba da gudu ta shi ba je daga abin da ya faru da mai gidan nan shi ba ta ba
sai sabe shi shi ki gani dai
yaje ka bude ta ga wuri shi ba ta shi da sabe shi
labarin shi ma wani dan fulani da akuya kai dan fulani kana tafiya din nan sai aka ganka da abin nan kana nan da igiyan akuya kana ta jar ta jar sai aka zo ana ta nema akuya ta bace ana ta nema sai aka zo aka same shi me ya hada ka da wannan akuya sai ce shi ba akuya ya tsinta ba igiyan ya tsinta yake tafiya da ita shi ba akuya ba yana fajin igiyan da akuya a ta ya
shi a da igiyan je kawai wannan kuma akuya wannan
tsinta shi akuya wannan ta biyo shi ne
kin ga ya ga igiya ka sai ya dauka
da akuya an karate
da aje a shebula da ba Najeriya kare suke ba kasashen Afirka da wannan kuma zamu ja burki yanzu a bada
Daula Salim
Aleri ke muku fata Aleri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da Aleri
Da haka ne ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, la radio.